sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raha assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Abdul Aziz Ajili Tore ne tare da Baba ya koma kire da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata 23 ga watan Fabrairu shekarar 2021 kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Baba ya koma kire da kanin labarai
to Abdul Aziz yayin da Amurka take shan fama da tsananin sanyi kana take kuma kokarin yi wa sama da mutum miliyan 300 allurar rigakafin COVID-19 hukumar abinci da magunguna ta Amurka ta fitar da wani sabon tsari da ya cire wata babbar bukata kafin tabbatar da rigakafin da yammacin jiya litinin ne kuma kasar Mexico ta samu adadin farko na rigakafin COVID-19 daga kamfanin haɗa magunguna na Russia Sputnik V da yawan sa ya kai zubi 200,000 kana shugaban kasar DR Congo Felix Tshisekedi ya kira ga ma'aikatan binciken kasar da ke Afirka ta tsakiya da su zakulo waɗanda suka kashe jakadar Italiya Luca Antanasio a nan Congo
kanun labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji yadda dakarun sojin Najeriya ke ci gaba da yin nasara akan mayakan Boko Haram
yadda duk terrorist din suke kuma mun samu an kakkashe daya kan haka din dole ne mu zo mu fara sojojin na karfin gwiwa mu tabbatar cewa an suna da matsaloli menene matsalolin su kusan kuma yanda za ka musu sauki
gwamnatin jihar Niger ta mika wasu ma'aikatanta da ƴan bindiga suka yi garkuwa da su domin neman fansa ga iyalansu
to gaskiya mun gode wa Allah Ubangiji ta'ala yanda bamu kwana cikin ciyawa cikin abinci hannu ɗaya ba Allah mun ƙara mishi godiya
namana ya rayuwa ta kasance can a hannu
rayuwa a can hannun su gaskiya in ba din kuka taimaka a jiyan nan ba da duka mun yi labor an kashe mu gaba daya
kamar kowace ranar talata Muhammad Hafiz Babale zai shigo da shirin noma tushen arziki zamu kuma karanto wasu daga cikin sakonnin da kuka aika mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Yayin da Amurka take shan fama da tsananin sanyi, kana take kuma kokarin yi wa sama da mutum miliyan 300 allurar rigakafin COVID-19. Hukumar binciken magunguna ta Amurka ta fitar da wani sabon tsari wanda ya cire wata babbar bukata kafin tabbatar da rigakafi. Hukumar ta abinci ta sanar jiya Litinin cewa ba za a buƙaci kamfanonin yin magungunan su yi gwajin rigakafi akan mutane da yawa kamar yadda aka saba dubban mutane su kai kansu domin gwada maganin a kansu tana mai cewa yanzu wannan tsarin shine aka tabbatar wurin yaki da sabon nau'in coronavirus hukumar ta ce kamfanonin za su iya gwada ingancin rigakafin ta yadda aka saba gwajin rigakafin mura da ake yi a kowace shekara Shirin zai hada da bada sabon rigakafin da aka tabbatar da shi ga mutane kalilan wanda za su kai kansu domin jarraba maganin kana kwatanta karfin kariya da zai bayar da ainihin rigakafin na farko masu bincike sun ce za a iya gwada sabon rigakafin a matsayin alluran farko ko kuma ta biyu ga mutanen da aka musu ta farko kamfanonin magungunan da suna aiki tukuru domin inganta rigakafin nasu ya samu karfin da zai yaki sabuwar cutar da aka gano ta a Burtaniya da Brazil da kuma Afirka ta kudu cutar da aka iya fin karfin rigakafin na farko a hali da ake ciki kuma da yammacin jiya Litinin ne kasar Mexico ta samu adadin farko na rigakafin COVID-19 daga kamfanin haɗa magunguna na Russia Sputnik V da yawan sa ya kai zubi 200,000 Ministan harkokin wajen Mexico Marcelo Ebrard Casaubon ya bayyana farin cikin sa ga shugaban Russia Vladimir Putin wanda ya amince da aika rigakafin a filin saukan jiragen saman kasa da kasa a Mexico tare da jakadan Russia a Mexico Victor Coronelli wanda ya yaba wa alakar kasashen biyu Shugaban Mexico Andre Manuel Lopez Obrador ya kulla wata yarjejeniya da shugaban Russia makonni biyu da suka shuɗe akan sayen zubin rigakafin miliyan 24 daga kamfanin na Sputnik domin yi wa mutum miliyan 12 allurar rigakafi. Mexico ta karu da wasu kasashen Latin America kamar su Argentina da Bolivia da kuma Venezuela wajen tabbatar da rigakafin na kasar Russia. Shugaban Hong Kong Carrie Lam tana goyon bayan kira da wasu manyan jami'an China suka yi kan sauye-sauyen sha'anin zabe da zai sa majalisar dokokin yankin ta cika makil da masu rajin biyayya ga Beijing. Zia Balong, darakta ne mai kula da harkokin hukumar dattawan Hong Kong, ya faɗa a jiya Litinin cewa masu kishin yankin kaɗai ne za su jagoranci birnin, yana mai cewa banda mutane da ya kira su da masu tada zaune tsaye. Lam ta faɗa wa manema labarai a yau Talata cewa ta fahimci dalilin da yasa jama'ai daga gwamnatin tsakiya suke nuna damuwa saboda ba su son lamari ya ƙara rancabewa ta yadda ƙasar da kuma gwamnatocin biyu ba za su iya yin aiki ba.
An jima kaɗan Baba Yakubu Makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Bar mu fara hotunanmu daga Najeriya inda babban hafsan sojan ƙasar na General Ibrahim Attahiru ya ce harin da mayakan Boko Haram suka kai wa ƙananan hukumomin Dikuwa da Marti da ke arewacin Borno ba zai sa su yi ƙasa da gwiwa ba wajen ci gaba da yaƙi da suke yi da maharan da ya ce yanzu suna cin nasara. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda Biyu.
Babban hafsan sojan ƙasa na Najeriya Major General Ibrahim Attahiru ya ce harin da mayakan Boko Haram suka kai ƙananan hukumomin Marti da Dikuwa ba zai sa su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da yaƙi da suke yi da maharan da kuma yanzu hakan suna cin nasara a kansu a wasu ɓangarorin. Babban hafsan sojan ya da bayyana hakan ne a lokacin da ya ziyarci garin Maiduguri a karo na uku da daɗa ƙarfafa gwiwowin jami'an sojan Najeriya da ya zakan ke yaƙi a wasu ɓangarorin Najeriya. Ya ce yanzu haka sun haɗa kai da jami'an sojan sama na ganin cewa sun cimma nasarar wannan yaƙi da suka sa a gaba. A makon jiya ne dai wasu dagitan cewa mayakan Boko Haram ɗin ne suka yi hari ƙaramar hukumar Marti da ke arewacin Borno da aka ce har sun karɓe ragabar shugabancin ƙaramar hukumar. Cikin makon ne kuma aka ce mayakan sun sake kai hari kan ƙaramar hukumar Dikuwa wanda ke kan hanyar zuwa Marti wanda hakan ya sa babban hasu tattaki zo har zuwa garin Dikuwan don ganawa da jami'an sojan nasu.
Na kasudin wannan zuwa da muke Borno ƴan kwanakin nan kun ga mun shiga yadda duk terrorist din suke kuma mun samu an karkashe dayawa kan haka din dole ne mu zo mu ba sojojin nan karfin gwiwa mu tabbatar cewa an suna da matsaloli menene matsalolin su mu san kuma yadda za ka mu sauki dan samu su yi aiki nan yadda duk muke so. Da can sai ka samu sojojin sama da ƙasa ba su cika aiki tare ba amma yanzu tunda muka kiyana za ka samu kusan kullum tare muke komi za mu shiga har yanzu ka san muna sambisa amma ka gama clearin sambisa za mu shiga duk abin da ya kama har lecture samu yi clearin nan ma abin da muke ciki.
Me ne kake ganin dalilin da yasa wannan mayakan Boko Haram suka kai wasu harharen wasu bangarori ganin cewa kuma kuna samun nasara a wasu bangarorin?
Eh to ka san yadda harkar abin nan yaki take sun ga cewa muna samun nasara a can sambisa sai suka biyo ta baya suka dawo suna kawo mana harhare ta nan wajen Dikuwa da Marti amma duk wannan bai hana komi ba.
Sai da shi ma shugaban karamar hukumar Guzamala Alhaji Umar Kyari ya ce ya kamata jami'an sojan Najeriya su yi kokarin su sake kwato garuruwar nasu a hannun mayakan Boko Haram da zaka mutanen nasu na cikin wani hali.
Mu fatanmu da wayannan sabbin hafsoshin Najeriya su yi duk iya kokarin su mu ga cewa mun koma garuruwa yanzu haka temporary secretariat ne muke amfani a gajiyar muke don mutanenmu da suke gajiyar din yanayin da suke ba wanda yake kusa da su dama state government shine yana dan agaza musu to aka samu aka yi zabe tattun da zama haka kudin kuje duk ababen da za ku ya ku din in abin da ya fi karfin ku ayi mana reporting so shi yasa yanzu temporarily sakataren nawo mamu ƴan guzamala din a gajiyar muke operate to mutanen mu dama suna IDF camp ne kuma yanayin IDF camp yanayi ne na temporarily wato mutane a cikin gidaje irin na zana da sauransu so wuta ta tashi mutanen mu a yanzu haka wayanda wannan abun ya same su sun kai mutum 200,000 gaba daya ba abinci ba abun gurin kwana ma babu shi yasa muna neman agaji federal government.
Sai dai babban hafsan sojan ƙasar Najeriya ya baiwa sojojin Najeriya awanni 48 da sake kwato garin Marti da cikin gulu da kuma kirnuwa sannan ya alƙawarin samar da tsaro ga mutanen garin Dikuwan. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC gaba ya kuma kere da labaran duniya kashi na biyu.
Shugaban kasar Jamhuriyar Demokratiyyar Congo Felix Tshisekedi ya yi kira ga ma'aikatan binciken kasar da ke Afirka ta tsakiya da su zakulo waɗanda suka kashe jakadar Italiya Luca Attanasio da wasu mutane biyu a wani hari da aka kai kan ayarin motocin shirin samar da abinci na duniya a kasar. Da yammacin jiya Litinin, Tshisekedi ya yi Allah wadai da wannan mummunan harin a kusa da garin Goma da ke cikin lardin Kivu ta Arewa, yana mai cewa dole ne a tabbatar da hukunci akan waɗanda suka aikata haka. Associated Press ya bada labarin cewa talabijin kasar Italiya ya faɗa da yammacin jiya Litinin cewa wasu masu garkuwa don neman kuɗin fansa sun auna ayarin jakadar kasar, amma dai ba a bayyana majiyar labarin talabijin ba. Wasu kungiyoyin 'yan bindiga suke da irin wannan tarihi na kai hare-hare a kan fararen hula a yankunan karkara a DR Congo. amma dai har yau babu wata kungiyar da ta dauki alhakin kai wannan harin da ya janyo tofin Allah wadai daga kasashen duniya. Italiya da take wata dahiya ta dan sauke tutocinta a gine-ginen gwamnati domin karrama Jakada Atanasio da kuma jami'in ƴan sandan Italiya Vittorio Iacovacci. A ƙarshe, kungiyoyin kare haƙƙin ƴan kabilan Ogur suna kira ga kamfanonin ƙasa da ƙasa da suka tallafa wa wasannin Olympics na lokacin sanyi a Beijing da su dakatar da wasan da suka kira na kisan kare dangi, a maimakon haka su yi amfani da wannan matsayin su wayar da duniya akan cin zarafin da China ke yi wa musulmin Uyghur a lardin Xinjiang kafin lokacin wasan da za a yi a shekarar 2022 ya kai. Ya zuwa yanzu babu wani kamfanin da ya bada tallafi ga wannan gagarumin wasan da ya amince da gangamin akan tabbatar da adalci ga kabilan Uyghur. Masu sa ido sun faɗa wa muryar Amurka cewa saboda kamfanonin ba su yin matsin lambar siyasa da ake sa ran za su magance kafin lokacin wasan ya ƙarato. Yanzu dai ga inda muke saura watanni 12 a fara wasan, da yake wasu kamfanonin ba su ce ufan ba akan batun dakatarwar, ina ganin saboda ba sa jin radadin matsin lambar siyasa ko kuma tasirin dakatarwa akan ayyukan da su da kansu suka haddasa, amma dai za su sani, in ji Andrew Zimbalist, masanin tattalin arziki a Jami'ar Smith College da ke Northampton a Massachusetts, yana faɗa wa muryar Amurka.
Agida Baba ya kuma kire da kan tauna labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai jihar Niger, inda gwamnati ta mika fasinjojin bus din 53 ga iyalansu bayan fitar da su wakilinmu Mustapha Nasir Batsari ya tattauna da wata daga cikin fasinjojin.
A yanzu haka dai gwamnatin jihar Niger Nigeria ta mika mutane 53 ga iyalansu bayan da aka kubutar da su daga hannun yan bindiga da suka yi garkuwa da su. Mutanen dai dukkaninsu fasinjojin motar safar gwamnatin jihar Niger ce da suka share kibanin kwanaki 10 a daji a hannun waɗannan yan bindiga. Dattijiya yar kimanin shekaru 65 mai suna Malama Salamatu Abdulkadir na ɗaya daga cikin waɗanda aka kubutar da su daga hannun yan bindigar ta bayyana yadda rayuwa ta kasance mata a dajin.
To gaskiya mun gode wa Allah Ubangiji wata'ala yanda bamu kwana cikin ciyawa cikin abinci hannu ɗaya ba, Allah mun ƙara mishi godiya.
Ya mana rayuwa ta kasance ta hannu.
Rayuwa a can hannun su gaskiya in ba din kuma taimaka a jiyan nan ba da duka mun yi lebur an kashe mu gaba daya. Ba bacci, bindiga dai ba bacci, ba bacci, ba ci, ba sha. Wallahi tallahi kuma suka ce mu gaya muku za su shigo cikin garin Mina. Gamawa da sojojin ku ba su da kayan aiki.
Ana ba ku abinci?
Eh suna dauko buhunhunan abincin su ce mu girka, wani lokaci su kora su su girka su zo su zuzuba mana a hannun mu ci, sannan a ba mu ruwa mu dan tarfa mu sha mu kwanta.
Ayi ne sau nawa suke ba?
Ayi ne in muka ci da safe to in Allah ya yarda kuma sai kuma can kusan magariba kila za su ba mu, in wani lokaci kuma sai shegu ba za mu ba ku ba.
Amma ku da abinci suke ba?
Taliya da wake, dankali.
Amma ba wurin nan gari ne suke ko daji?
Oh daji ne, mun yi tafiya kaman daga nan Mina zuwa Zingiri da kafa. In muka gaji sai su ce wayan sister su dauke mu a mashin su kai mu, ɗayan da ya dauke mu yace shegiya sai mun kashe ku, suka jefa ni muka fadi da mashin jin naji ciwo ku da gida.
Amma cin zarafin mata babu?
A'a wallahi wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa basu kwana da kowace ƴa mace ba, sun ce in suka kwana da ƴa mace asirin su na karyewa, basu kwana da kowa ba sai dai duka. Maza ka in suka shiga hannun su gaskiya maza na jin ji. To da suka ji haushi sai suka fara dukan mata, ita a ce ne za su karyo su dinga kima maka wallahi tallahi.
Yan kananan yaran nan da ke tare da ku ya aka yi?
Yan kuci kucin nan jariran nan ba a taba su ba, sai dai in suka yi kuka an san ba su su ce ku kama su ko mu buga muku sanda sai a rungume su ko mu ihu su.
Video nan da aka yi kina cikin wadda aka?
Eh wanda aka sai aka tara mu aka ce mu yi group wajen ku san muna cikin wani hali, mu yi ihu mu ce barayi ne, ku ce barayi ne, muka ce barayi ne, ku taimaka don girman Qur'ani.
A yanzu dai hankali ya karkata wajen ganin an kubutar da yaran makarantar kwalejin kimiyya ta garin Kagara da maharan suka yi garkuwa da su a makon jiya. To amma gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce suna sa ran fitowar yaran nan ba da jimawa ba.
Yaran makaranta mai muna jira amma muna sa ran su ma za su fito kwanan nan insha Allah.
Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
A jamhuriyar Niger, a yadda hukumar zaɓe ta doshi hanyar kammala ayyukan tantance bayanan da ke shigowa daga yankunan ƙasar magoya bayan ƴan takarar da suka fafata a zaben na Lahadi 21 ga watan Fabrairu sun fara bayyana matsayinsu dangane da yadda suke kallon sakamakon da aka riga aka wallafa duk da cewa har yanzu hukumar bata ba da kammalan sakamakon ba. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulmun Barma, ya kuma da ƙarin bayani.
Izuwa karfe 1 na ranar yau Talata 23 ga watan Fabrairu, hukumar Seni ta fitar da sakamakon wucin gadin kananan hukumomi 259 daga cikin 266, abinda ke nufin 7 katal ne suka rage, wadanda kuma a yau din ake sa ran kammala ayyukan tantance su kafin a wallafa ta kafafen radio da television da shafin internet na seniniger.org. Alkalman da aka riga aka wallafa na nunin dan takarar jam'iyya mai mulki Bazoum Mohammed ne ke kan gaba da ƙuri'u miliyan 2.5 da yanka, yayin da dan takarar ƴan adawa Muhammad Usman ke da ƙuri'u miliyan guda da 800,000 da yanka. Ko da yake har yanzu bangarori ba su bayyana matsayinsu ba a hukunce, a nasu bangare magoya bayan waɗannan ƴan takara sun fara tofa albarkacin bakinsu. Alhaji Asmana Muhammadu wani kusa ne a jam'iyyar PNDS tarayya.
Mun ga a garin Yamai babu shakka dan takara na adawa shi ya kare dan takaranmu a tribiri ma haka nan, amma bayan jahohi guda 8 dan takaranmu shi ke sahun gaba a jihar Dosu kunnan doki muke ta jiha ta 7, amma sauran jiha 7 kinnan dan takaranmu shi ke sahun gaba kuma da nisa. In ka dauki jihar Tawa, dan takaranmu ya ba da rara dan kura 1800 rana wadda safke aliyu ya rike har a kare zabuka shi cika. Saboda haka mun gode wa Allah a jihar da Magaram dan takaranmu ya ba dan takarar adawa kashi, ya ba shi kashi a Maradi, ya ba shi kashi a Agadan, kuma kashi mai nisa kuma a Jifa ma haka nan. Saboda haka mun gode wa Allah garama ta rabu.
A bangaren ƴan Hamayya, na tuntubi Alhashi Lawali Salisu Leje don jin yadda yake kallon wannan sakamako.
Dawar zami ma Allah subhanahu wataala godiya da yasa dai wasu jaje aka yi zaɓe lami lahi a cikin lumana. Abinda muke son mu faɗi akan sakamako, akwai wurare dewa da muke da korafi wanda tabbatar mun sa mayyanmu da shi ɗan takararmu sanashin Samman Usman ya tabbatar da akwai korafi-korafi wuraren. Kenan muna jiran abinda mayyanmu za su faɗi game da wuraren da ake korafi bisa wasu rezulta wa'anda mutane suke ganin tabbata hakikan akwai matsaloli gare su, amma ka san faɗin sai ni daban kuma validation ta kurkonsional daban. Kenan muna jiran mu ji abinda mayyanmu za su faɗi bisa ga wuraren nan da ake korafi.
Kawo yanzu ayyukan tantance alkaluman na gudana ba tare da wata matsala ba a nan cibiyar tattara bayanan hukumar zaɓe ta ƙasa da ke ɗakin taro na Palais de Congrès, kuma alamu na nunin yau za a kammala aikin tantance alkaluman da suka shigo daga ƙananan hukumomi 7 na ƙarshe kafin a nan gaba kaɗan a shirya wani ƙware-ƙwaren bikin fitar da kammalallen sakamakon wucin gadi na ƙasa baki ɗaya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a sashen Mutavia Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet abiyahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Kafin mu ci gaba ga wannan sakon. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa ne da Sadiq Abdulaziz, manomin kankana da riɗi a ƙaramar hukumar Babura ta jihar Jigawa da ke Najeriya, wanda ya bayyana irin kalubalen da manoman kankana suke fuskanta. Kana yi kira da gwamnati da taimaka musu. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin mu Abuja Hawwa Umar ta fara da tambayar sa kamar haka.
To ku manoma kankana kuna da wata kungiya ta ku ne ko kuma ba ku da kungiya?
Alhamdulillah, sakamakon bana mun dan fuskanci wasu ƴan matsaloli. Wasu daga cikin manya-manyan manoma kankana suka shawara a hada jama'a a creating din wata kungiya wadda za ta taimaka mana, wanda za mu iya tunkarar gwamnati mu gaya mata ga matsalolin da muke fuskanta. Alhamdulillah, mun samu shugabanci daga Babura, mun samu shugabanci daga Garki, mun samu shugabanci daga Dambata, mun samu shugabanci daga Kanya Babba. An dau manya-manyan manoma kankana duk a jihar Jigawa ne, Dambata ne kawai ba a jihar Jigawa. So kamakon mun kirkiri wannan kungiya, su ma manoma kankana ne sai suka ga tunda suna makotaka da mu, ya kamata su shigo su ma a dama da su ta wannan, domin abin zai taimaka musu. So alhamdulillah, mun yi wannan abin, kuma an gaya wa mai girma gwamna Muhammad Badar Abubakar, an gaya masa kuma ya ji dadin hakan, ya yaba da wannan abin da aka yi. Daga cikin shugabannin da suka tattauna munganin suka yi na ƙarshe, sun zo an bude fayil na kowane memba na manoman kankana, kuma ya yi alkawari insha Allah duk lokacin da damuna ta zo zai kawo tallafi, sannan za a kawo masana wannan abin. Tunda mu dai ƴan Jigawa, kankana riɗi soɓo shi muka fi noma, kuma shi muka fi samun kuɗi da shi, domin ƙasarmu wannan abubuwan ta fi karɓa.
To ita kankanan ana noman rani ne ko kuma noman damuna kawai ake?
Za ka iya noman damuna kuma za ka yi noman rani, domin noman rani an fi samun kuɗi a kankana. Noman damuna kana iya yi ruwa ya zo yayyawa, kana iya noma ta ka samu ƙarancin ruwa, sannan kana iya noma ta wannan ya noma, wannan ya noma ta yawa. Sannan noman rani ba kowa yake iya yi ba, sai wanda suka fi ƙarfin abin ne kaɗai suke iya, kuma suka noma ta, mafi yawanci masu wannan noman sun san inda za su kai sai ta lokacin, babu wani competition da yawa.
To daga ƙarshe, wani kira za ka yi wa manoma, musamman ma manoma kankana irin ka, domin ganin an hada ƙarfi da ƙarfe, kuma kun samu wani wanda zai wakilce ku a gwamnati domin duba al'amuranku?
Abu ɗaya ne kawai a ciki, abinda za a yi gwamnati ta shigo cikin lamarin, ta fahimci amfanin abin, domin ita kankana ta fi kowane amfani zuwa da wuri. Sannan duk lokacin da ta riga ta zo, kowa zai amfane ta in dai a wannan yankin. Kake da ka gwamnati ta duba abin, ta shiga cikin lamarin, ta taimaka. Tunda alhamdulillah an samu shugabanni da yawa yanzu na kungiyar manoma kankana da masaya da kuma masu nomanta, ta binciki abin. Akwai shugabanni da aka zazzaba a matsayin su ne shugabannin wannan kungiya, su suka san sirrin kungiya, kuma suka san matsalan da muke fuskanta, kuma in dai an bi ta hannunsu, insha Allah za a magance wannan matsala.
Dangane da korafin da manoman kankana suka yi na cewa ba a tantance musu irin da za su noma, mun tuntuɓi ɗaya daga cikin 'yan kwamitin tantance iri a Najeriya, wanda ya fara gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Ibrahim Musa, memba a majalisar tantance ingantaccen iri na ƙasa.
Manoma kankana sun koka, ko kuma na ce sun yi ƙorafin cewa ba labarinsu a hukumar tantance iri, saboda su ba a tantance musu iri ga irin da za su noma in suka zo yin noman kankana. To me za ka ce game da haka?
Kin san mafi yawanci a noman nan da ake, akwai kungiyoyin manoma, akwai kungiyar manoma na ƙasa, sannan kuma in kin tuna za ki iya duba, akwai manoman shinkafa su marifan na ƙasa, akwai manoma masara na ƙasa. Duk irin kungiyoyin manoman nan dukansu akwai su a matakin ƙananan hukumomi da jihohi da ƙasa baki ɗaya, dukansu kuma suna ƙarƙashin kungiyar manoma na ƙasa. Duk wani abun da ya shafi ko iri za su yi amfani da shi, ko ni ilimi wanda ya shafi abin da take noma, dole sai ka shiga wannan kungiya. Kamar a Jigawa da Kano, akwai wani bincike da hukumar aikin gona ta ƙasa ta yi, ina ganin a 2016, lokacin da aka samu su manoman kankanan, aka bi su, aka yi musu tambayoyi, aka tambaye su irin ƙalubalen da suke kanta. A cikinsu, kamar yadda na sani, akwai maganar ƙwari da suke addabar kankana ɗin, da kuma yanayin yadda ake shuka ta, da kuma irin maganin da ya kamata a fesa mata lokacin ƙwarin, sannan da irin takin da ya kamata a mata amfani, da kuma inda za a samu irin. Duk an musu wannan tambayoyin, sannan an tattara bayanansu, kuma an ajiye shi a jadawalin da za a ci gaba da aiki da shi. Abinda ban sani ba, ko kuma nake ganin matsalolinsu mafi yawanci wanda yake damunsu shine ba su da abinda Bature yake kira cooperative, ba su yi kungiyoyi masu zaman kansu ba, yanda za su yi magana da miliya ɗaya su nemi duk abinda suke bukata a gwamnatocin jihohinsu da kuma ainihin gwamnatin tarayya.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, sai makon gobe za ku ji mu da ƙarashin tattaunawar. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, da kuma wakilin mu Abuja Hawa Umar, sai kuma Julie Leathers Gresham da ta bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe, yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aika mana ta hanyar email. Sakon mu na farko fito daga kawo mai ruwa Baroga da Abubakar Salisu a rankin Fatescom suka ce baki daya assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Sai muna addu'ar Allah ka dafa musulmin kasar mu Najeriya, ka kara musu rashin tsoro a zakatansu, ka dora su akan makiyin zaman lafiyar kasa wato ɗan ta'adda. Sai kuma sako daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya yace assalamu alaikum biya Hausa. Yace ficewar kasar mu Najeriya daga matsin tattalin arziki abin farin ciki ne matuka, sai dai abin bakin ciki shine duka ci gaban da Najeriya ta samu talaka na rayuwa a cikin halin kakana kai. Sai kuma sako mu na gaba ya fito daga Ado Salati koma ga Annabi Rejau yace assalamu alaikum ma sashin Hausa na muryar Amurka. Yace al'ummar kasar Niger Allah zabar muku shugaba na gari mai kishin kasar ku ba mai kishin gidan su ba. Sai kuma sako mu na gaba ya fito daga Ahmadu Abasha mashina da kawo mai goro kusa suka ce baki daya assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Suka ce a ranar Asabar 27 ga wannan wata na Fabrairu zamu gudanar da zaben shugabannin kanin hukumi a fadin jihar mu ta Yobe. Suka ce muna kira ga jama'ar mu ta Yobe da mu fito kwanmu da bankwatan mu mu jefa kuri'a a ranar Asabar cikin kwanciyar hankali da lumana don samun makoma ta gari a kananan hukumomi na jihar Yobe guda 17. Allah ya sa mu dace amin suma amin. Sai kuma sako mu na karshe ya fito daga Habibu Abubakar birnin Bayero anguwar Bulaula da Abubakar Salisu a hakimi Potescom suka ce baki da assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Suka yau za mu kira ne ga hukumar zaben kasar Niger mai zaman kanta wato Sini da cewa taiwa Allah ta nuna gaskiya da adalci wajen bayyana sakamakon wannan zabe da aka gudanar a jiya Lahadi ta yadda kowa zai gamsu da sakamakon ba tare da wani ja'in ja ba. Mun gode biya Hausa, ku tashi lafiya. Madalla da wannan kuma muka zo ga shirin na karshe wato labarai amma a takaice.
Abdul Aziz a takaice, yayin da Amurka ke shan fama da tsananin sanyi, kana take kuma kokarin yi wa sama da mutum miliyan 300 allurar rigakafin COVID-19. Hukumar abinci da magunguna ta Amurka ta fitar da wani sabon tsari da ya cire wata babbar bukata kafin tabbatar da rigakafi. Hukumar ta abinci ta sanar jiya Litinin cewa ba za a buƙaci kamfanonin yin magungunan su yi gwajin rigakafi akan mutane da yawa kamar yadda aka saba dubban mutane su kai kansu domin gwada maganin akan su. Tana mai cewa yanzu wannan tsarin shine aka tabbatar wurin yaki da sabon nau'in coronavirus. A hali da ake ciki kuma da yammacin jiya Litinin ne kasar Mexico ta samu adadin farko na rigakafin COVID-19 daga kamfanin hara da magunguna na Rasha Sputnik V da yawansa ya kai zubi 200,000. Ministan harkokin wajen Mexico Marcelo Ebrard Casabon ya bayyana farin cikinsa ga shugaban Rasha Vladimir Putin wanda ya amince da aika rigakafin a filin saukan jiragen saman kasa da kasa a Mexico tare da jakadan Rasha a Mexico Victor Coronelli wanda ya yaba wa alakar kasashen biyu. Shugaban Hong Kong Carrie Lam tana goyon bayan kira da wasu manyan jami'an China suka yi kan sauye-sauyen sha'anin zabe da zai sa majalisar dokokin yankin ta cika makil da masu rajin biyayya ga Beijing. Zia Balong, darakta ne mai kula da harkokin hukumar dattawan Hong Kong, ya faɗa a jiya Litinin cewa masu kishin yankin kadai ne za su jagoranci birnin, yana mai cewa banda mutane da ya kira su da masu tada zaune tsaye.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu amadadin Baba Yakubu Makeri wanda ya tayin gabatarwa, sai kuma Julie Leather Gresham da ta hada mana sauti, da ma injin namu na yanzu ni Abdul Aziz Adili Toro nake cewa sai mu haɗu a shirin mu na dare da yarda Ubangiji Allah. Yanzu kuma sai a gyara zama a sauraron shirin yau da gobe, domin kuma ta sa a duk faɗin duniya.